sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis 10 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kadanan 'yan kasuwa a Jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su sake tunani a game da sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da suka shimfiɗa a farkon shekarar nan ta 2022. A kasar Ghana kuma manoman shinkafa a kasar sun koka akan yadda gwamnatin kasar ta rage kudin haraji na shiga da kayayyaki a kasar, lamarin da ya sa shinkafar su ta yi tsada fiye da na kasar waje. Muna kuma dauki da rahoto na musamman akan yunkurin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi a jihar Filatin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis, kasar Burtaniya ta buƙaci Rasha ta bi hanyar diplomasiya da za ta kauce wa rikici da zubar da jini, yayin da ta yi gargaɗi a kan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga waicin Ukraine. Ainihin yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai. Haka kuma ƙungiyar NATO ta bayyana ƙarar cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa, kamar yadda sakataren harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi kira ga Rasha da ta ɗauki matakan daƙile rikici da ya biyo bayan tara dakaru sama da 100 da ta yi kusa da iyaka, inda ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa tekun Bahar Maliya, ta ƙara tura dakarunta da kayan yaƙi zuwa Belarus makwabciyar Ukraine saboda atisayen soja da aka fara yau Alhamis. Kasar Ukraine ta kuma kaddamar da nata atisayen soja na yau Alhamis, inda duka biyun za su ci gaba har zuwa ranar 20 ga watan Fabrairu. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi tirda zanga-zanga da manyan motocin da kankaya suka yi, wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19. Yayin da kasashen Faransa da New Zealand suka ɗauki matakai yau Alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka. 'Yan sanda a Canada sun yi barazanar kame masu zanga-zanga waɗanda suka toshe gadar ambasada da ta haɗa Winston da birnin Detroit na Amurka, domin nuna goyon bayan su ga zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka kwashe makonni biyu suna yi a babban birnin kasar. Trudeau ya shaidawa 'yan majalisa cewa jerin gwanon motocin yana barazana da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Trudeau ya faɗa a cikin majalisar dokoki jiya Laraba cewa ba za a yadda da toshe-toshen ba da zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba, kuma suna yin mummunan tasiri ga kasuwanci da masana'antu. Dole ne mu yi duk abin da ya kamata don kawo ƙarshensu. Ya faɗa wa masu zanga-zanga cewa ba za ku kawo ƙarshen annoba da toshe-toshen ba, kuna buƙatar kawo ƙarshenta da kimiyya, kuna buƙatar ku kawo ƙarshenta da matakan kiyaye lafiyar jama'a. An gabatar da wata doka a gaban majalisar wakilan Amurka na sanya takunkumi kan 'yan ƙasar Habasha da ke cin zarafin bil'adama da hana kai agajin abinci ko kuma ɗaukan matakai da ke asasa rikicin ƙasar da aka shafa watanni 15 ana fama da shi. Hakanan kuma za ta sanya takunkumi ga waɗanda ke ba da horo da makamai ko tallafin kuɗi ga waɗanda ke da hannu a cikin rikicin. An kaɗa ƙuri'ar fitar da ƙudurin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da demokuraɗiyya na Habasha daga kwamitin kula da harkokin waje na majalisar wakilai a ranar Talata da ta wuce. Majalisar wakilan Amurka yanzu za ta iya kaɗa ƙuri'a. Ana kuma duba irin wannan ƙuduri a majalisar dattijai. Idan aka zartar da ƙudurin, zai sanya wa mutane ɗaiɗaiku takunkumi tare da dakatar da taimakon tsaro da kuɗi da Amurka ke ba gwamnatin Habasha, har sai an cika wasu sharuɗan kare haƙƙin bil'adama. Haka kuma zai buƙaci Amurka ta yi adawa da lamuni da hukumomin ƙasa da ƙasa kamar su Bankin Duniya da Asusun ba da lamuni na duniya IMF ke bayarwa ga ƙasashen Habasha da Eritrea. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sake jaddada mahimmancin kawance don tunkarar matsalolin duniya da na shiya-shiya gabanin tattaunawar tsaro a ƙasar Australia tare da ƙarfafa ƙudurin gwamnatin Biden ga yankin. Blinken ya ce da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka yau Alhamis a Melbourne cewa abin da muka sani shine lamuran da suke da tasiri kan mutane a can gida, mutane a nan Australia da sauran duniya, ko yanayi ko COVID ko tasirin fasahohin zamani na kimiyya, babu wanda zai iya maganin abu ko ɗaya a cikin waɗannan lamura shi kadai. Tunda farko Blinken yayi wata tattaunawa ta zama da jama'a kan batutuwan ilimin halittu a sashen koyon aikin lauya na Jami'ar Melbourne, jami'ai na Moderna da Bristol Myers Squibb, kamfanonin harhaɗa magunguna su ma sun shiga tattaunawar. A farkon wannan makon ƙasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta ga matafiya na ƙasa da ƙasa da suka yi rigakafi ranar 21 ga watan Fabrairu. Matakin yana zuwa ne kusan shekaru biyu bayan da ta rufe iyakokinta a matsayin wani ɓangare na yunkurin daƙile yaɗuwar COVID-19. Yayin da jihohi mafi yawan jama'a a ƙasar India suka fara kada ƙuri'a yau Alhamis, Prime Minister Narendra Modi ya bayyana fatansa cewa jam'iyyarsa ta Bharatiya Janata ta Hindu masu kishin ƙasa za ta lashe Uttar Pradesh da kuma wasu jihohi huɗu da za su zaɓi sabbin gwamnatoci a cikin makonni masu zuwa. Amma masu sharhi kan lamarin siyasa sun ce zaben zai kasance wani babban ƙalubale ga jam'iyyar BJP. Zaben na jihar Uttar Pradesh ana kallonsa a matsayin wani ma'aunin farin jini da jam'iyyar ke da shi, da kuma siyasar ta ta Hindu ta farko da ta ɗauki hankali a wadin mulkin ta na biyu a India. Amma masu sharhi kan lamarin siyasa sun ce yayin da jam'iyyar BJP ta faɗaɗa kiranta ga magoya bayanta na Hindu daga cikin batutuwan da za su yi tasiri ga masu kada ƙuri'a, akwai fushi tsakanin manoma da hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar marasa aikin yi.
To madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, ƙananan 'yan kasuwa sun buƙaci hukumomin ƙasar su sake tunani a game da sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da suka shimfiɗa a farkon shekarar nan ta 2022, wanda ke nufin dole ne daga yanzu kowane ɗan kasuwa ya yi amfani da wata na'ura wajen buga takardar saye da sayarwa, ta yadda za a iya tantance zahirin kudaden haraji da ya kamata a zuba a ma'aikatar harajin. A tasu fahimta, biyan wannan harajin yayin fitowar kaya a ma'aikatar custom ita ce hanya mafi dacewa da yanayin ƙasar Nijar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Salamun Wani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin sanin kan digin na'urar da za a yi amfani da ita wajen tantance kudaden harajin TVA da yawa jaba kowane ɗan kasuwa ya biya daidai da bayanan da ke rubuce a takardar saye da sayarwa, wato facture certificate, yasa ƙananan 'yan kasuwa kiran mahukunta su sake duba wannan tsari da suke yi wa kallon marasa dacewa da yanayin ƙasar ta Niger a bisa la'akari da jahilcin jama'a, kamar yadda suka bayyana a taron manema labaran da suka kira. Malam Adamu Sama'ila na mai magana da yawun ƙananan 'yan kasuwa.
Yan kasuwa cikin kashi 85% ba su da kwalba. Sai sun yi aiki da wannan na'ura, to akwai kurakurai da yawa da za a tafkawa cikin waɗannan ayyuka. Sannan yan kasuwa ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar wani ɗan takarda ya yi musu wannan jagorancin wannan takarda don a zo cikin daidai, don su suke kira da gwamnati ta yi ƙoƙari ta jaye wa yan kasuwa wannan na'ura, ba su iya aiki da ita.
A cewar su, biyan kuɗaɗen harajin na TVA ta hanyar ma'aikatar custom ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba su damar sauke wannan nauyi.
Sunana Abdullahi Hassan, wanda ake mai dudu. Ɗan kasuwa bai son tashi hankali. Kasuwa ita doka, in gwamnati ta azata mutum bai zuwa ce bai yarda da ita ba. Yanzu fata mu sai mu mutane sauci su kyale mu wanda masina a doka. Mu muna so mu ci gaba da aikin mu, duk abin da za su yadda su yadda su wajen doka. Kai masina kin ma waɗanda su kai karatu ma akwai matsala gare su, balle wanda bai karatu ba. Ni ina da ka danna.
Kafin ta so mazatar da wannan sabon tsari, ma'aikatar haraji ta bayyana matakin a matsayin wata hanyar toshe kafar da wasu ke amfani da ita wajen kewayewa hanyoyin biyan haraji. Amma a cewar ƙananan 'yan kasuwa suna da fargaba akan abin da zai biyo bayan ɗorewar wannan tsari.
Wannan doka da an ka fito wasu da lokaci a tuna ƙasar da muke a yau, ga babban matsala, ga matsalar tsaro, ga matsala ta talauci, ga matsala ta abubuwa ga sunan da yawa da sauran al'umma ya kamata ga mu da jiwa na abu da ɗan kasuwa kuma ɗan kasuwa suna shirye babu hayaniya ba ta da hankali za su yi kokowa don su nemi hakkin su a cikin doka da oda.
A baya an sha kai ruwa rana a tsakanin kungiyoyin ɗan kasuwa da hukumomin kula da sha'anin haraji dangane da wannan mataki da ke hangen kawo ƙarshen satar haraji. Sai dai tuni wasu ƴan kasuwa suka fara fakewa da wannan sabon tsari wajen tsawala farashin kayayyaki musamman ababen masarufi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. A kasar Ghana kuma matakin da gwamnatin kasar ta dauka na rage harajin shigar da kayayyaki daga kasashen waje da kashi 50 ya janyo koma baya ga harkokin noman shinkafa a kasar. Abinda manoman shinkafan ke cewa muddin gwamnati bata sauya wannan matakin ba to sana'ar su za ta durkushe. Ga wakilin mu Hamza Adam daga birnin Kumasi da karin bayani.
Ragowar kashi 50 bisa 100 harajin kayayyakin da ake shigarwa daga kasashen waje da gwamnatin Ghana ta yi na ci gaba da janyo koma baya sosai ga harkar manoman shinkafa a kasar Ghana. Manoma da dama dai na cewa farashin buhun shinkafan waje na kasa fiye da wadda suka noma a cikin gida, hakan kuwa na durkushe sana'ar su na yau da kullum. Na yi tattaki zuwa kaulin Afram su daya daga cikin masugunan manoman shinkafa a Ghana.
Kasuwar mu na duka ya bata saboda shinkafa maturin na yazo suna shigo da shi, shinkafa maturin na yana da hayafi namu na kuma nan gan namu kuma muna wahala duba mu mata ne she muka yi kuwo aikin mun na duka wahala ne ga kullun lafiya da komai duka yana da wahala. Shinkafa mu na kasuwar mu duka ya bata tunda ya bata nan da bayan nan da ta yarda da mun doka bayan na she na shinkafa na waje na kaya waje waje na she ya bari
ba shinkafa da muke nika wannan gaskiya na ga je shi maka gaskiya ba sai benchmark na ya bari mu shinkafa mu na bai samu market saboda shi muna son gwamnati duba muna wurin na yanda za a yi mu ma shinkafa da muke nika wannan a tace saboda mu ma
a nasa jawabi da shugaban manoma a Ghana Malam Abdulrahman Muhammad ya ce ba ragowar harajin kayan waje kadai ne matsalan manoma ba, ciki har da tallafin takin zamani abinda ya ce zai iya janyo cikas babba gurin noma na wannan shekarar 2022.
Shekaran gada muke za mu shiga aikin noma sai karan jiya government ya release wani takarda muka gani aka ce muna kaman DCS subsidized fertilizer MPK 50 kg na ya zai za a sai da shi a ba mu 320 Ghana cedis so bi mana 25 kg na 160 ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ya mamu noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi to kaga matsalan da muke fuskanta
Daraktar harkan noma da makiyaya a gundumar Fusiga a jihar Maso gabashin kasar Ghana Malam Idi Mahmud ya ce manoman shinkafa a Ghana ba sa samar ma masu sayan shinkafa irin nau'in shinkafa da suke bukata kuma rashin kafa kungiya mai karfi domin tunkarar gwamnati na daga cikin matsaloli da suke fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya.
So muka ce su form farmer based organizations and in sun form wannan yanzu ko magana suke so ke so su yi ana jin su da aka fi da mutum da ce shi zai yi magana a ji wani suka yi suka form organizations yanzu mu yi mu samu su sign MOUs waɗanda ke sayan shinkafa ma yanzu har sun yanzu zo ba abinda suke so ke na aka produce na aka noman ba to amma da sun yanzu kaman da form sign MOUs na tun farko waɗanda za su zo su sayi na sun tun san kaman oga abinda inda jasmine ne agra rice ne kowane ciki ne suke so shi su gaya ga abinda mu muke so shi a producing so in an zan producing mun sun noma su kare ba kana za a yi a ce kaman su ce kan basu babban sun kuma
din za Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauke da rahoton na musamman akan yadda ake kokarin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi a jihar Filato Najeriya.
Shekaru hudu kenan da gwamnatin jihar Filato ta ware rana guda don tunawa al'ummar jihar muhimmancin zaman lafiya da yin yafiya kan lamura marasa daɗi na kashe-kashe da lalata dukiya da ya auku a sassa daban-daban na jihar. Tun a shekara ta 2001 da jihar Filato ta samu kanta a mummunan tashin hankali, jihar ta yi asarar rayuka da dama, an barnata dukiya da dama. mutane da dama da suka tsira da ransu sun kaurace wa mahallansu. Yanayin ya kasance na kaiwa juna hari da ramakon gayya wanda ya sanya lokaci-lokaci ake sake maida hannun agogo baya kan kware-kware da zaman lafiya da aka samu. Kan haka ne gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a shekara ta 2019 ya kirkiro da wani shiri na kebe rana guda don al'ummar jihar su yafe wa juna.
Rana yana tuna mana domin zaman lafiya. Ni ne na fara a gwamna, nace ni ne zan nemi gafara domin idan mutum ya mutu, idan ai rashin tashin hankali dole ne uba ya zo ya nuna. Na nuna nace a gafarce ne, nace to kowa ma haka in ka san kai laifi ka je ka nemi gafara kuma a yafe juna.
Kan matakan da gwamnati ke dauka don magance matsalolin tsaro a jihar kuwa, gwamna Simon Lalong ya ce shi yasa ya kafa hukumar inganta zaman lafiya a jihar.
Muna da agency na business, muna da haduwan shugabannin adinai tuka wanda kun sani ana kiranta IRC. To kuma yanzu ba ma a Plateau kadai ba, muna neman masu sarauta su shiga a zaman lafiya. Yanzu mun kai doka ina National Assembly na Constitution na arewa gabakida, idan aka yi wannan zabe dokan zai shafi Plateau domin abinda na fada shine ko ba mu bai komai ba in mun bar zaman lafiya a Plateau wani abu. Balantana a cikin zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da za mu yi ga mutanen Plateau.
A duk lokacin da aka samu tashin hankali, mata ne ke shiga halin kunci da takaici, saboda idan an hallaka mazajensu ko ƴaƴansu sukan hada ayyukansu na kula da gida, renon ƴaƴa da samar musu da abinci, biyan kuɗin makaranta da sauran bukatu na yau da kullum. Zainab Abubakar da ke wakiltar matan Fulani a yankin Basa tace sun gaji da abubuwan da ke faruwa.
Don abubuwan da ke faruwa a Basa gaskiya mun gaji da shi, kuma mu mata abun ya fi shafan mu. Don mu ne da mazaje kuma mu ne da yara. In abu ya faru mu ake bari da wahala, shine mu mun ga kaman mazajen mu ma ba sa aiki, shine mu mun tara tsakanin mu matan Fulani da Irbe. Ta yadda zamu yi mu zauna lafiya tsakanin mu, shine muna roƙon gwamna da ya bude na kasuwa a tsakanin mu, yadda zamu kawo su kawo abinda mu muke bukata mu saya a wurin su, mu ma mu kai abinda su suke bukata su saya a wurin mu. Don su Irgwe ba sun kawo mana ziyara a wajejen mu, mu din ma muna shiryen yanzu yanda zamu yi mu koma mu musu ziyara a wajejen su.
Kin batun cewa ya kamata a bude muku kasuwa, kenan kina ganin kaman mu'amala tsakanin ku da mutanen Irgwe zai wanzar da zaman lafiya?
Eh gaskiya, kaman kin ga in kina zaune a wuri mai nisa ba kwa mu'amala tare, ba ka zama tare da mutum ba za ku iya san damuwar su ba. Ina roƙon matasa tsakanin matasan mu Fulani da matasan Irbe, don ba al'umman da za ta ci gaba ba tare da zaman lafiya ba.
Ita ma Madam Caroline Gwedu, shugaban matan Irgwe, tace suna bin matakai daki-daki ne na wanzar da zaman lafiya da zai dore.
Dama mun ce maza ba su fara ba, mu za mu fara. Kun san maganar fish na ba rana daya zai faru ba, muna yin shi a hankali kuma mun yarda Allah ya taba mazan mu za su yi abin da ya kamata. Fish agents kuma sun taimake mu, suna zuwa mana kowane lokaci, shine muka yarda muka yafe junanmu, mu ce mu yafe. Ita ta rasa yaron ta, ni kuma na rasa su danki na, duk ya shafe mu.
A matsayin ku na mata da iyaye, wani kokari kuke yi don ganin cewa kun fadakar da mazan ku da su wayannan ƴaƴan ku?
Wannan yi mitin kowane lokaci da su, to su yi hankuri. Kun sani wansu akwai batagari, kila akwai wanda suna samun riba kan abubuwa wannan, suna sa hannu wanda abin yake karewa. In ba haka ba kullum mun je za mu yadda da mu da Fulani kai a gaban gwamna ma sun ce a yafe, kuma mun ce a yafe. Amma kafin mu tashi an ja iya attack, so mu muna so wannan zama permanent, wa ba mu so wani attack ba, domin attack din nan yana tashi zuciyar yara na, sai su je su yi abin da bai kamata ba. Kuma domin mu kamar aka san Irgwe, mun rasa rayuka da yawa, akwai orphans mata sun fi 300 widows suna nan ba miji na maza ne kuma ana kashe.
Sau da dama matasa ne ke kitsawa da aiwatar da tashin hankali, wanda ya sanya dole sai sun amince a zauna lafiya kafin hakan ya samu. Shugaban matasan kabilar Irigwe Ezekiel Peter Dini ya ce tuni suka yafe wa juna kuma za su ci gaba da gina tubalin zaman lafiya.
Kasan ana neman zaman lafiya kowace hanya nan gani wanda zai ka zaman lafiya ne sai a bishi domin a samu inda za dinga mu'amala tare kamar da mata suka fada mu ma matasa mun yi zama satin da ya wuce a Basa local government abinda muka yadda shine mu matasa dan har an bude wannan kasuwa mu za mu bada hadin kai domin a tare wannan kasuwa so dole abinda ya faru kowanne ɗaya mu mu wasar da shi domin hange gaba
abin da tunda kun yafe yaya za ku yi da irin hare-haren da ake kaiwa cikin dare a kashe mutane ko kuma a barnata dukiyoyi
eh kin ga hare-hare abubuwan da suke faruwa yawancin lokaci mu ma karan kanmu ban ma san su waye suke ba to amma abinda muke kokarin yanzu shine zamu yi abin da ake kiran shi da turanci sensitization mu wayar da mutane su gane wannan abun mun ci gaba ka bara mu samu cin gaba ba
shi ma shugaban matasan Fulani a karamar hukumar Basa Ya'u Haruna yace sun yafe wa juna amma akwai bukata da suka gabatar
har mun ba su wannan shawaran makwabtan namu mun ce ya kamata su bar mu shiga cikin kasar nasu kaga irin waɗannan munafukan in mun gansu mu da yake muna jeji zamu ya mu wayar ma da jama'a kai shawaran da muka ba su kenan Hausawa sukan cewa mai kiwon sun su baya daga sanda mu makiyaya ne in mun ce ba ma zaman lafiya ya zamu yi da dabbobin mu mu muna fatan zaman lafiya insha Allah
yanzu idan na fahimce ka kuna fatan kenan su kabilar Irigoy su bar ku ku koma wurin yanda kuke daki
haka su bar mu muna da gonaki ma a kasar nasu ba wai su ba mu a roba namu na kanmu ne mu koma wajen ka eh mun saya a hannayen su
idan kuka koma kana ganin kamar za a samu waraka za a samu wanzar da zaman lafiya
insha Allah don kaga irin munafukan nan wanda suka shigo ta wani gefe mu da muna wurin mun gansu kaga dole za mu sanar ma hukuma ga waɗansu wanda ba mu gane da su ba
cibiyar da ke sasanta tsakanin addinai da ke da shalkwata a jihar Kaduna na taka rawa matuƙa wajen sauye tunanin al'ummomin da ke rikici da juna ta yadda za su gane dabarun sasantawa da zaman lafiya Imam Dr. Nuraini Ashafa ɗaya daga cikin shugabannin da ke wanzar da fahimta tsakanin mabambantan addinai yace lokaci yayi da al'ummar jihar Plateau za su yafe wa juna
ga mutanen Plateau da al'ummanta su dauki wani hanya ta musamman hanyar yafe ma juna domin sai dai ta yafe ma juna kawai za a iya ma juna adalci don kowa mai laifi ne wannan shekara abin ya fito da sabon salo saboda al'umma musamman da suke zaune tsaye tsakanin su musamman al'umman Irigoy da Fulani da suke Basa local government wanda yake kwanakin nan ta fi tasiri akan irin kashe-kashe da yake faruwa su aka kira muka yi ta hidima akan su muka yi ta tattaunawa har ya kai ga sun ce sun yarda su yafe wa juna saboda haka yanzu kudirin su a gina masa kasuwa guda daya wanda da Fulani da Irigoy za su dace dan da kowa kasuwan shi daban-daban mazaunan shi daban-daban da sauransu yanzu suna so su hada su koma sun ja madaurin ki guda kaga wannan babban nasara ne
shi ma Reverend Dr. James Mobile Wiye ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar yace waɗanda lamarin ke shafar su kai tsaye sun amince su zauna lafiya dan haka yake da yakinin samun zaman lafiya a fadin jihar Plateau
kun ga mata sun koka kun ga matasa an kawo su gaba an ce lalle mako nan da za a shiga ana son su zo su zauna su samu mafita da za a zauna dindindin tsakanin al'ummar nan da suke cikin tashin hankali din wannan wurin ya dauro shoran wurare bangarori na Plateau ma za a azza tubuli akan tubulin nan da aka yi za a samu zaman lafiya da wamenniya da yadda mai sama mu kuma muna a shirye kamar da shi mai girma gwamna ya gabatar da mu cewa za mu taimaka mu ma yaran nan da'a a ga yadda za a amfani da addini a shuka musu ra'ayi mai kyau maimakon mu mun ra'ayi da ke kai su ga gasa amma wani irin gasa na kisa a ce wannan sun kashe gobe sun kashe ana so a dace wannan yanzu a fara shuki sabon shuki ta tohuwar kuwa na zaman lafiya
Reverend James Mobile Wiye kenan Gwamnatin jihar Plateau dai ta yi alƙawarin samar da kasuwa a yankin na Basa da ci gaba da horarwa kan zaman lafiya wa al'ummomin yankin inda gwamnan jihar Simon Lalon ya buƙace su fitar da ɓata gari daga cikinsu don samun dawwammamen zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa a kowace rana Alhamis a daidai wannan lokaci da yardan Allah. A bayan shafe wata guda ana fafatawa tsakanin kasashen nahiyar Afirka a gasar ƙwallon ƙafa
da ya gudana kasar Kamaru kasar Senegal ita ce ta lashe kofin wanda kuma shine na farko da kasar ta dauka tun da aka kirkiro da gasar a nahiyar Afirka yan kwallon kafar Senegal din tuni suka koma kasar su suna mai farin ciki da kuma murnar nasarar da suka samu kuma sun samu babban tarba tare da kade kade da bushe bushe da kuma rayi-rayi daga al'ummar da suka yi da fifi a filin jirgin saman kasar isa gida dauke da kofin da suka ciwo kasar tasu yanzu kuma hankula ya karkata zuwa kasar Qatar ta yankin Larabawa wanda take shirin daukan makuncin kasashen duniya a gasar kwallon kafa na duniya da za a yi a cikin wannan shekara ta 2022 a yayin da wasu kasashen sun san matsayin su musamman kasashen Turai da kuma Latin America sai dai a nahiyar Afirka akwai fafatawa na kashi da za a yi ranar 22 ga watan gobe na Maris kasashen ko su ne Masar da Senegal sai kuma Kamaru da Algeria da kuma Ghana da Nigeria kasar Congo DR za ta fafata ne da Morocco a yayin da kasar Mali za ta fafata da kasar Tunisia za a sake karawa zagaye na biyu kuma na ƙarshe a tsakanin kasashen a ranar 28 ga watan Maris bayan mako guda kenan da buga zagayen farko sai a dakwance mu a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta sake amincewa da Augustine Ibavon a matsayin director kuma mai ba da shawara a kungiyar kwallon kafa Super Eagles na wucin gadi ko shine wanda zai jagoranci kungiyar Super Eagles din a fafata da za yi da kasar Ghana a watan gobe bayan haka akwai masu taimaka masa da suka hada hada Emmanuel Amunike da Salihu Yusuf da Joseph Yobo a yayin da Olusius Agu shine kocin gololi Abdulrahman Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
a yau Alhamis kasar Burtaniya ta bugaci Rasha ta bi hanyar diplomasiya da za ta kaucewa rikici da zubar da jini yayin da ta yi gargadi akan duk wani yunkuri na Rasha da bai kawo cikas ga waicin Ukraine ainihin yaki a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai haka kuma kungiyar NATO ta bayyana karar cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa kamar yadda sakataren harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi tarda zanga-zanga da manyan motocin da kwankaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19 yayin da kasashen Faransa da New Zealand suka dauki matakai yau Alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka.
To masu sauraro baki dayan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri daga shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.